Hafsa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16.21.25 sai kuma ta yi voahausa.com ko sashenhausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar Niger sai ta Alpha Radio a Kumasi Ghana Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hawwa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan bukatar gwamnati da jam'iyyar APC mai mulki kan masu zanga-zangar ƴan sasu mai da wuka kuzi.
Kada wannan bukatun nasu su shigo ta bayan fage suna tunzurawa suna raba wa'annan matasa abinci da ruwan sha saboda wa'annan bukatun nasu ya samu shida. Kuma sun san cewa kashe kasan nan shi shugaban Muhammadu Buhari ba shi ya kar zulmin ba rataya aka bashi
a jahar Kebbi kuma kwamishinan ilimin jahar yayi hannun ka mai sanda kan tsarin daukar malamai da yace akwai gyara jahar Bauchi kuma ta samu azamar kamfen din yaki da tarin fuka ne muna da shirin a daina shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya Sai kuma mu kammala shirin da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko a saurari labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfi Hashim Gumel. Jiya Lahadi, shugaban Amurka Donald Trump da mai kalubalanta sanin jam'iyyar Democrat Joe Biden. Sakai zawarcin masu jefa ƙuri'a farko a jihohin da ake fafatawa jihar Nevada da North Carolina yayin da muhawarar ƙarshe ta shugaban ƙasa ke karatowa a wannan makon akalla Amurkawa miliyan 27.7 suka kada ƙuri'unsu ta gidan waya ko ta hanyar zuwa da kansu gabanin ranar 3 ga watan Nuwamba wato ranar zabe a cewar cibiyar da ke kula da harkokin zabe da ke jami'ar Florida samun yawan adadin masu jefa ƙuri'a da wuri ya faru ne game da damuwar da ake da ita kan cinkoso a rumfunan zabe a yayin da ake fama da annobar coronavirus a jihar North Carolina ɗaya daga cikin fagen fafatawar inda mutane miliyan 1.4 ko kashi 20 cikin 100 na waɗanda suka yi rijistar zabe suka kada ƙuri'unsu ya zuwa jiya Lahadi Biden ya yi kira ga mazauna jihar da su je su kada ƙuri'a da zarar sun samu sukuni Cibiyar da ke sa ido kan coronavirus ta Jami'ar Johns Hopkins ta fitar da rahoton cewa akwai kusan mutum miliyan 39.9 da suka kamu da cutar coronavirus a fadin duniya yayin da waɗanda suka mutu sanadiyar cutar su kai miliyan 1.1 Jiya Lahadi kasar India ta ce ta samu yawan waɗanda suka kamu da cutar sama da 61,000 a cikin sa'o'i 24 yanzu haka India tana da waɗanda suka kamu kusan mutum miliyan 7.5 waɗanda suka mutu dalilin cutar ya kai sama da mutum 114 a cewar kididdigar Johns Hopkins kasar Italiya inda a kullun ake samun mutum 11,775 da ke kamuwa Prime Minister Giuseppe Conte ya baiwa dukkan magajin garin damar rufe wuraren taruwar al'umma da sauran wuraren da ake taruwa bayan karfe 9 na dare Kakakin majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi jiya Lahadi ta ce dole ne a cimma yarjejeniya da gwamnatin Trump kan wani sabon tallafin coronavirus cikin sa'o'i 48 masu zuwa ko kuma ba za a iya ba kafin zaben shugaban kasa ranar 3 ga watan Nuwamba Pelosi ta shiga tattaunawa ta tsawon makonni tare da sakataren Baitul Mali Stephen Mnuchin wanda ke wakiltar shugaba Donald Trump amma jami'an biyu sun kasa cimma matsaya duk da cewa yawan cutar coronavirus ya sake yin yawa a Amurka kuma farfadowar tattalin arziki ya ragu Pelosi da Mnuchin suna tattaunawa kan wani tallafin da zai iya kaiwa tsakanin dala triliyan 1.8 da dala triliyan 2.2 amma ba su amince da takamaiman sharuɗan shirin gwaji na ƙasa ba da sauran batutuwa Ko da sun cimma yarjejeniya, wasu sanatoci na jam'iyyar Republican sun ce suna da adawa da kashe irin waɗannan adadi kan ƙarin dala triliyan 3 da majalisar ta amince da ita watanni da suka gabata don maganin coronavirus. Dubin dubatar masu zanga-zanga sun ci gaba da nuna adawa da Prime Minister Thailand Abangkok ranar Lahadi. Suna bijiro dokar hana taron mutane sama da 4. Zanga-zangar wata galibin ɗalibai ne ke jagorantar ta. Ta ci gaba a cikin babban birnin na tsawon watanni ana kiran Prayuth Chan-ocha da ya marabus wanda ya kwace mulki a wani juyin mulkin soja na shekarar 2014 an kuma gudanar da zanga-zanga a birane 18 dake kewayen Thailand kamar yadda jaridar Bangkok Post ta rawaito an sanya matakan gaggawa a ƙarshen mako don hana taron mutane sama da hudu amma aka ci gaba da zanga-zangar wani dan kunan bakin wake ya tayar da bam din dake makar cikin mota a wajen headquarters ɗin sanda na lardin dake tsakiyar Afghanistan inda ya kashe kalla mutane 15 tare da jikkata wasu fiye da 150 jami'an Afghanistan sun la'anci harin na ranar Lahadi a Trosco babban birnin Lardongo da aka lalata a matsayin aikin ta'addanci suna masu cewa galibin fararen hula na daga cikin waɗanda abin ya shafa har ila yau fashewar mai ƙarfi ta lalata ofishin gwamnati dake kusa inji su Muhammad Omar Lalzad shugaban asibitin Lardin ya faɗa murya Amurka cewa da dama daga cikin waɗanda suka jikkata na cikin mawuyacin hali Lalzad ya ce yana sa ran adadin waɗanda suka mutun zai karu babu wata kungiya da ta dauki alhakin hakan duk da cewa ma'aikatar cikin gida ta Afghanistan din ta zargi masu tayar da kayar baya na kungiyar Taliban
Madalla labarin duniya kenan aka saurara yanzu zamu shiga babin rahotanni mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo ya ce ɗan rundunar SAS da aka soke ba za su samu shiga sabuwar rundunar da za a kafa ba wato SWAT Osinbajo a sanarwa da rarrashin masu zanga-zanga ya ce ya san irin fushin da suke ciki kan cin zarafin da ƴan SAS ke yi da ma karɓar toshiyar baki mataimakin shugaban ya ce kwamitin tattalin arziki da yake jagoranta yayi nazarin kafa kwamitocin bincike na shari'a don hukunta waɗanda ke da hannu a cin zarafin al'umma Manufar sakon dai shine matasan su janye daga zanga-zangar don gwamnati na daukar matakan bin kadin su shugaban kwamitin riko na APC gwamnan Yobe Maimala Buni ya ce gwamnati na tare da matasan kuma za ta ci gaba da share musu hawaye
to ai shi yasa ake cewa duka wani koke da wani zai gabatar shi ne ta hannun shugabanni su ma ai masu wannan gogor maya din suna da shugabannin su so ba sa yin shi kamar yadda ka faɗa ai na arewa da kake magana a kawo tsaro ba sa yin shi bisa tuna ko wani hautsini suna yi ne saboda halin da suke ganin cewa ga abin da ya kamata a yi wasu ne suka fito suka ce su ba sa so marundunan da za ta yi fada da dukkan wani ta'addanci da masu dauke da muggan makamai su kuma suka fito suka ce a'a mu a kawo mana su za su mana amfana gurin ka ci baka son wani abu ka je ka zubar wani ya ce shi a dauka a bashi me laifin wannan me illan wannan so wannan duka an ka duba ai hannun hagu ne da nadama so duka abu cudaneniya ne bukatun suna cudanne juna babu wani abu sabo daga cikin abin da duka bangarori biyu suka faɗa amma ni magana da nake ina magana ne akan wanda su suna assasa ko suna sa wani son zuciyarsu da wasu bukatun su su fake da bayan abinda waɗannan matasa suke yi na cigaban ƙasa da zaman lafiya na al'umma su suna so su fake da shi su cimma wasu muradun su misali a ƙasar nan akwai masu son raba ƙasa akwai masu son a canza fasalin ƙasa da sauransu wanda ba boye ba suna magana a jaridu suna magana a gidajen radio da television ba boyayyu bane so kada wannan bukatun nasu su shigo ta bayan fage suna tunzurawa suna raba waɗannan matasa abinci da ruwan sha saboda waɗannan bukatun nasu ya samu shiga so wannan shine abin da zai zama illa wa ƙasa kuma sun san cewa kashe ƙasar nan shi shugaban Muhammadu Buhari fa ba shi ya karzo mun ba rataya aka bashi so gyaran nan da yake yi abu ne da ya kamata dukkanmu mu taru a matsayin mu na ƙasa mu taimake shi da addu'a yayi nasarar gyara ƙasar nan tunda su kansu wannan masu bukatun sun sani dukkan mukamman da shugaban Muhammadu Buhari ya rike a baya ba wanda ya sata sun sani shi ba farawo bane kuma ba wai muna cewa duk wanda suke aiki da shi halin su irin nasa bane ba mu taba fadan haka ba saboda annabawa ma a kowanne da matarsa za ta je wuta a kowanne da babansa zai je wuta a kowanne da dansa zai je wuta to saboda haka din babu wani gama garin tafiya da za a ce daga shi har dukan mutanen da suke tafiya yake tafiya da su halin su iri dali ba bamu taba fadan haka ba amma mun san cewa babu muna kalubalanta kowane irin mutum ko a Najeriya ko a waje wanda zai fito ya ce shugaban Muhammadu Buhari barawo ne ga abin da ya sata ƙarya yake yi babu shi
shugaban kwamitin riko na APC gwamnatin Yobe Mai Malabuni A jahar Kebbi kwamishinan ilimi na jahar Muhammad Magawata Aliru yayi hannunka mai sanda ga tsarin daukar malamai a jahar da yace da gyara matsayar kwamishinan ta zama ba sabon ba ga masu rike da mukamai da kan kaucewa gyara kayanka ga gwamnatin da suke ciki ga wakilinmu Muhammad Nasir daga Sokoto
A lokacin bikin ranar malamai ta duniya ta wannan shekara ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ta bakin ministan ilimi Adamu ya sanar da amincewar gwamnatinsa na samar da tsarin albashi na musamman da kuma karin wa'adin shekaru da taya ga malamai waɗanda ke koyarwa a makarantun primary da secondary to sai wasu na ganin cewa hakan ya dace amma kuma sai malamin ne cincinta zama malami ne kadai zai iya bada ingantaccen ilimi ga yara ba irin malaman da ake da su ba yanzu a makarantun primary har ma da secondary waɗanda wasu daga cikin su yaran yan siyasa ne waɗanda suka yi kuwar siyasa bayan an kammala zabe akan tura su makarantu su yi karantarwa a zaman ladan siyasar da suka yi wa uwayen gidansu gwamnatin ilimi na jihar Kebbi Muhammadu Magawata Aliru na daga cikin masu irin wannan ra'ayi
a ko mutum tattu malaman gaskiya yan kwaya su shiga cikin su da mun samu tunci da sauran su shiga cikin su da yan siyasa kuma ga mutum ya ce irin wasu kaza kun shiga shi kun sai chairman na wannan kwaya din shi to wannan yake yi aiki sai an kakkabe kowa da kowa sai ma wasa baki yan siyasa manyan nan ma wasa bakurin cikin doka mai kan mu da sauran dole su da bakin su malamin makaranta da malamin asibiti ba a mai haka nan ba a da tuwa cewa wai wani yaro gidanka shi haka ya ce Allah gana taimaka ma kai ma nan maka malamin makaranta sai yaro bai san komai ba ki ne yana da gwamna kuma ta gwamna koli sai ne kawai cikin magana malamin makaranta cewa kai wangana kai wangana na ruwanka
shi ma daya daga cikin iyayen yara wanda kuma shine tsohon shugaban kungiyar mai ta Allah ta kasa Muhammadu Dodo Oroji yana da ra'ayin cewa ba kowa ya kamata a bari shi aikin malanta ba
idan baka cincinta ka karantar suwa ba babu dalilin da za a yi a dauke ka karantar suwa abinda ya dace a hidda duk wata siyasa duk wanda za a ba kowane aiki tabbatar da cewa wannan aiki abinda ya karanta kenan kuma abinda zai iya yi kenan
masana lamarin ilimi irin Professor Bello Bada yana ganin cewa an so makama hanya tunda yan siyasa sun fara gano gaskiya
ai yan siyasa sun suka lalata wanda ake daukan malamai saboda suna daukan mutane waɗanda suke nasu ne koda ba su cancanta ba ni na san ai wani ta cewa shekara ta ƙarshe ta gwamnati ta idi dakin gari a birnin Kebbi kuma ta ce da an kai da yawa an ishe waɗanda babu inda sun ka cancanci koyarwa don ba su karanci sha'anin koyarwa ba to da aka yi wuce ba mu san abin da ya samu wannan ba shi washi ani na karantar suwa nan ne tushe so da inda fa an kai kuskure ba a gyara tushen ba to banna ta yi amma dai in har sun ware kokawa to akwai alamar cewa za su gyara kuma jama'a su matsa a rinka dimi da ku yan jarida da kowa ana yi ana tunatar da su domin abin in ya lalace mu duka ya shafa
har wayo masana sun yi amanar cewa samun nasarar wannan tsarin zai ta'allaka ga samar da malamai waɗanda suka cancanta masu iya bayar da ilimi yadda ya kamata Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
muryar Amurka ake sauraro dan labaru masu sahihanci Masu ruwa da tsaki a jihar Bauchi sun yi alwashin tallafawa ga kamfen din yaki da cutar tarin fuka karkashin aikin cibiyar yaki da tarin da kuturta ta jihar da ke samun tallafin hukumar raye kasashe ta Amurka USAID Malaman addini masu sarauta shugabannin al'umma da yan jarida na cikin kamfen din ga rahoton Abdul Wahab Muhammad
Abdullahi Yakub Maraba shine shugaban kungiyar hadakar malaman addini da kuma kungiyoyin al'umma masu zaman kansu.
Shugabannin addini suna da muhimmanci a nan. Su ne waɗanda al'umma suke bin jawaban su. Su ne waɗanda al'umma suke tuntuɓa don neman shawarwarin su saboda yarda da su da muka yi malaman nan duka na musulunci da na Christianity duk sun daukar alƙawari insha Allah za su je su fadakar da mutanen su don ganin sun dauki matakan kare kansu daga wannan cuta insha Allah.
Jagin manajan tsare-tsare a hukumar kare kamuwa daga cutar tarin fuka da kuturta Dr. Yakubu Gida Abdullahi ya ce an samu ci gaba a fannin shawo kan matsalar tarin fuka. Bugu da kari, an samar da cibiyoyin maganin cutar tarin fuka sama da 500.
Akwai cibiyoyin da ake bada wannan magani na tarin fuka wajen guda 516. Sannan muna da cibiyoyi na gwaje-gwaje na gwajin wannan magani wajen har guda 127. Muna da na'urori na zamani wanda muke kiransa gene expert a turance, wanda yanzu ne zai baka cikin awa 2 zaka samu ansar jarabawanka. Muna da kusan guda 12 a jihar Bauchi.
Wakilin hukumar USAID, hukumar da ke daukan dawainiyar shirin, Malam Muhammad Usman Inuwa, ya yi karin haske game da shirin bitar
na tare da al'umma kusan a koda yaushe, kasancewar su malaman addinai da kuma shugabannin al'umma har ma da shugabannin kungiyoyi misali na mata da kuma sashi na ƴan jaridu. Muka ga cewa kamata yayi a shigo da su ciki a dan ba su bita akan yadda ita wannan tari ta TV take a duniya, a Najeriya da kuma nan Bauchi.
Daga bisani na ji ta bakin shugabannin addini.
To na ce zai suna na ni Pastor Makoye Gwamis ne, a matsayina na pastor taron nan da yayi a nan. Na ce ya kai tar sosai domin abinda bamu sani ba an jawo hankalin mu an koyar da mu mun sani. Saboda haka nan abinda aka koya mana a nan zai zama mana babban ginshiki ne, za mu jawo hankalin jama'a.
To zuwan wannan taro hakika mu kanmu mun karu, saboda mun ga wato su doktoci sun zo sun yi bayanin yadda wannan cututtuka yake haduwa, kuma hakika mun dauka a matsayin mu na shugabannin al'umma. Tunda dama ni ina shiga kauyuka wa'azi wurare muna tafiya rani da damina ko da yaushe. To in Allah da zamu ci gaba da fadakar da al'umma.
Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Kada dai a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Ga Binta Esiro da shirin mu na gaba.
Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adena Shan Kwaya. Sunana Binta Esiro, jagorar shirin. A cikin shirinmu na wannan mako, a ci gaba da hirar wakilin muryar Amurka Madina Dauda dake Abuja a Najeriya da kungiyoyin Young Ambassadors da Nigerian Northern Women Initiative. Za mu ji menene burin su, me suke bukata daga al'umma, kuma menene al'umma take nema daga gwamnatin kasar don cin nasarar wannan yaki na mummunar dabi'ar shaye-shaye ya ta miyagun kwayoyi. To bari mu sashi komawa ga Madina a Abuja.
Wannan gwamnatin ta yi magana akan
bada ilimi kyauta,
banda ilimi kyauta da batun noma. To yanzu abinda muka sa rai yanzu da muke son mu yi shine, mu yawancin matasan nan wuraren da muka je mun kasafta su, wanda ya gan yana son yayi harkan noma ya fada a cikin noman, kuma in noman ne, in kiwon kaza ne, in kiwon kifi ne, sai mu san yadda za a tallafa musu. Ai Najeriya, Allah ya albarkaci Najeriya.
Ban fasu don a garin kiwon kifi da kaza kada ya je ya sha kwaya ya fada cikin a cikin gonan kifin, ruwan kifin duk su tadu su lalace.
Ai sai sa muka ce a duk inda muka je muna da wanda ya zama kamar shugaba,
zai sa ido.
Kuma wanda muke training din ma ba masu ɗan kwayan kaɗai ba ne, da wanda ba sa shan kwaya da masu kwayan. So that
idan na jikin ce ma a kebe an samu wani wanda yake da suna daban
a sunan wannan na makebi na idan da na fara jin ce to wannan wanda suna ne haka nan. To in mutun ya je yayi gona, ai kin ga ko a makaranta ana koya maka yin aikin noma, saboda mu mun san da cewa lokacin da muke muna matasa mu ma an koya mana. To me yasa idan ka koma gida ba za ka koyi noma ba? Idan aka koyi noma at least yaro ya san da cewa abincin da za mu ci a gidanmu. Ni ma idan muka samu aka sayar da wannan amfanin gonan, ni ma ina da kuɗi na, kuma kuɗin nan zai taimaka ma iyayena. Yaran nan da suke zuwa su yi me ake kiran shi baban bola, ai aiki ne.
Masu kwaso robobi,
ai aiki ne. To me yasa yaran mu matasan mu ba za
su amma yawancin su ƴan mayen ne?
ƴan maye ne,
kuma ba su da kuɗin sayan ƙwayar. An ce kwabawa suke da ruwan gota, dazuma jirjos kin ce da magi a cikin gida, da tom tom
wani kuma yaje salga ya shaki salga
shi ma to wayannan kin ga ba sai sun sha kwaya ba ma
yawa so kin ga kaman yanda na faɗa ne idan kana da matsalan ruwan famfo a gida idan hukumar kula da miyagun kwayoyi suna nasu aikin custom suna nasu aikin to mu ma as members na society kowa yana da dole ne kowa ya bude ido ya ce zai yi wannan aikin ba za ka ce a'a gwamnati komi gwamnati ne za ta yi ba saboda idan yaron wane kaza makwabcinka ya lalace ya baci akan batun kwaya zai iya shafin danka kaka ce a'a ni ba ruwa na yi oh Allah wannan ai wannan din bana son dana ya hurda da shi baka san inda naka dan zai je koyi wani abu ba so me yasa duka mu za mu duba da cewa wannan harkan kwaya da kuma siyar da kwayan nan ba harkan gwamnati bane kade harkan kowa da kowa ne saboda ba sai lalle mutun ya ji ya siye kukin ba a cikin gida yanda ta fada iyaye
amma ai shi waɗannan abubuwan dole sai an kashe kuɗi da kuɗi ake siyan su
akwai sata
ya abu ya baci kenan
yawa to ai kafin ya kai nan ne ya samu muke wannan aikin kafin ya kai nan wanda kuma suke cikin sanya ya zamu taimaka musu
Rijous barin zo gare ki ba mu shawara ki ta karshe domin lokaci ya riga kawo jiki menene burin ku me kuke so ku gani nan da dan lokaci kadan
mu ga matasa da matayen mu sun tashi ba sa wannan harkokin shaye-shaye saboda idan wuri ya gyaru muhallin mu za ta gyaru idan har waɗannan abubuwan suka ragu ba za mu samu damuwoyin da muke da su a arewacin Najeriya ba saboda waɗannan abubuwan ne dama suke jawo komawa baya so dan haka ba ma so muna so ne mu ci gaba ai dama a rayuwa kowa yana so ya ga dai ya ci gaba ne ba ya koma baya ba so haka ne burin mu mu ma mu ga cewa muhallin mu ta ci gaba matayen mu suna da abun yi sabili da idan har suna da abun yi a hannu a society mu za ta yi kyau gaba daya kasan ma za ta yi kyau so shawarwarin da zamu ba al'umma gaba daya duk masu sauraron mu dan Allah idan muka ga makotan mu ko ƴaƴan mu suna wannan halin mu yi kokari mu nemi kungiyoyin da suke zaman kansu mu yi reporting waɗannan abubuwa din so da zamu san inda zamu yi tackling kamar yanzu mu da shike muna nan ta Bauchi muna nan kuma ta Gombe a GRA da kuma Tambari za a iya samu organization dinmu ko a website dinmu wato www.nnwsci.org kuma za a iya tura mana sako a email dinmu wato info@nnwsci.org so yayin da aka tura mana sako za mu iya bin baya mu ga yadda za mu hada hannu mu kuma taimakawa al'umma
to jama'a anan za mu sake dasa aya a madadin wakiliyar muryar Amurka a Madina Dauda ni Binta Esero da na hada shirin ke cewa huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako za mu karasa wannan hirar da kungiyoyin nan guda biyu
baban gida Jibril zai kawo mana sharhin jaridan Najeriya
sharhin jaridan ne da jaridar The Nation kamar dai sauran jaridun Najeriya ta bayyana cewa mai yiwuwa ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi amfani da sojoji wajen kawo karshen zanga-zangar lumana da aka yi wa lakabi da NSAS wanda kuma ake gudanar zanga-zanga a manyan biranen kasar kama daga Lagos zuwa Abuja da Fatakwal jaridar The Nation ta bayyana cewa hukumomin ba su daɗin yadda masu zanga-zanga ke kula da harkokin nasu ba inda kawo yanzu ake zargin wasu ba ta gari sun shiga cikin masu zanga-zanga inda suke kwacewa direbobi kudade da wayar salula da na'urorin kwamfuta har kuma da barnata motocin wayanda suka makale a irin waɗannan gurare da ake gudanar da zanga-zanga kamar yadda ya faru a birnin Abuja a ranar Asabar din nan sai kuma jaridar The Vanguard inda ta ruwaito uwar gidan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wato Aisha Buhari tana bayyana goyon bayanta ga masu zanga-zanga kawo ƙarshen cin zali na rundunar 'yan sandan na musamman da ake kira sa wanda ta yi gwamnatin tarayyar Najeriya ta rusa runduna tare da mai gurbinta da wata runduna mai suna suwa a cewar jaridar The Vanguard Aisha Buhari ta yi kira ga mijin nata da kuma sauran hafsoshin sojin Najeriya da tsaye wajen tabbatar da doka da oda da kuma tabbatar da tsaro a sassa daban-daban na Najeriya musamman ma dai arewacin kasar sai kuma jaridar Daily Pulse a daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gana da shugaban majalisar dattijan Najeriya Dr. Amallawa da kuma kakakin mai majalisar wakilai ta kasa Femi Bajamiya Mila domin tattaunawa akan zanga-zangar lumana da ake yi a sassa daban-daban na Najeriya wanda kuma hukumomi ke zargin cewa yana nema ya rikide zuwa wani zanga-zangar na daban. Jaridar Daily Post ta ruwaito mai taimakawa shugaban kasar shawara ta fuska kofin sada zuwantar zamani Bashir Ahmad na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gara da shugabannin majalisun ne guda biyu a fadar shugaban kasa. Sai kuma jaridar The Guardian jaridar da ta ruwaito wani rahoto da ke cewa shugaban majalisar dattijan Najeriya Dr. Ahmed Lawal ya kira ga gwamnatin kasar Pakistan da taimakawa Najeriya wajen gina masana'antunta na tsaro. Shugaban majalisar da ya bayyana hakan ne a lokacin da yake karban tawagar shugaban majalisar dattijan kasar Pakistan Muhammad Sadiq Sanjarani a lokacin da ya ziyarce shi domin neman goyon bayansa a zaben kungiyoyin majalisun kasashen duniya da za a yi nan gaba. Sai kuma jaridar The Punch ya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa yanzu haka harkokin yau da kullum sun tsaya cak a wasu daga cikin biranen Najeriya da suka hada da Abuja da Lagos da kuma Enugu. Bayan ya jibrin murai Amurka daga Najeriya.
Masu sauraro yanzu kuma lokaci yayi na sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Cewar tsarin gargadi na Paris game da yunwa Famine Early Warning Systems Network ko kuma FEMSNET a takaice wanda ke karkashin kulawar USAID, Sudan ta Kudu ta sake samun kanta a wasu matsaloli da suka dabaibaye ta. Tsananin karancin abinci da za a ci gaba da fuskanta a Sudan ta Kudu har zuwa watan Janairun shekara ta 2021 shine mafi tsanani da aka fuskanta tun shekara ta 2014. Rashin kyan yanayi da rashin daidaiton tattalin arziki na daga cikin matsalolin da suka haifar da yanayin haɗi da mummunar tashin hankali. A cewar shirin abinci na duniya, matsananciyar ambaliyar ruwa kafin lokacin girbi na shekara-shekara ya kwashe gonaki da kashe dabbobi wanda ya daɗa ta'azzara matsalolin, inda ya haddasa yunwa da rashin abinci mai gina jiki da ƙaura. Yara 'yan shekaru 5 su abin ya fi shafa. A lokaci guda kuma, annobar COVID-19 da matakan kariya sun daɗa ta'azzara matsalolin na jinkai da harkokin kula da lafiya. A sanadiyar haka, sama da mutane miliyan 7.5 suke buƙatar tallafi a Sudan ta Kudu. Ranar 24 ga watan Satumba, Amurka ta sanar da kusan dalar Amurka miliyan 108 a matsayin tallafi ga jama'ar Sudan ta Kudu, ciki har da 'yan ƙasar Sudan ta Kudu da ke makwabtaka da ƙasar a taron Majalisar Ɗinkin Duniya da Amurka ta jagoranta, inda aka tattauna tsakanin manyan ƙasashe 10 game da buƙatar tallafi. Tallafin jin kai na Amurka na bada abinci na gaggawa da kula da lafiya da samar da tsaftataccen ruwan sha da ababen kula da tsafta da tallafi ga waɗanda aka ci zarafinsu a Sudan ta Kudu. In ji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wani takaitaccen bayani. Agajin da Amurka na kaiwa ga bada ayyukan ceton rai ga 'yan gudun hijiran Sudan ta Kudu kusan miliyan 2.2 da ke makwabtan ƙasar, wanda mafi yawancinsu mata ne da yara, da kuma al'ummomi da suka baiwa 'yan gudun hijira mafaka a gidajensu. Amurka tana bada gudunmawa ga hukumar bada agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya don agazawa ma'aikatan jin kai na jiragen sama da kayayyakin agaji a Sudan ta Kudu da ayyukan kungiyoyi da ba na gwamnati ba kusan 30. Amurka ta kasance babbar mai bada tallafi na jin kai a Sudan ta Kudu da duniya gaba daya. In ji Sakatare Pompeo, za mu ci gaba da kasancewa jigo na bada tallafi don magance wahalhalu da mutane ke sha a Sudan ta Kudu. Mun yaba da gudumawa daga masu tallafawa kawo yanzu, amma kuma muna sane da bukatun da suka rage da kira ga masu tallafawa tsofaffi da sababbi da su ƙara taimakawa ko su cika alƙawarinsu da suka yi domin tabbatar da wannan tallafi na ceton rai. Sirhin muryar Amurka kenan yake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman. A madadin ma'aikatan muryar Amurka da Hauwa Umar da na gabatar, nake cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.